Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Babu Yakubu Makeji da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hanci na yau ranar Talata 3 ga watan Oktoba. A babin rahotanni za a ji koke-koken wasu ƴan Najeriya mazauna ƙasashen waje game da halin da ƙasar su ta asali Najeriya ke ciki yayin da ta yi bukin zagayowar samun ƴancin ta karo na 63.
Ina kira da gwamnati dan Allah dan Annabi ta duba talakawan Arewa ta ceci Arewa. Waɗannan ƴan kidnappi da ƴan ta'addadin nan da suka addabi Arewa ya jastarwa.
Kamar kowace ranar Talata da hantsi yau ma muna tafa da shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa, inda yau zai taɓo batun alaƙar shaye-shaye da ƙalubalen tsaro a al'umma. Za kuma a ji sharhin jaridun Nijar, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga kashin farko na labaran duniyar mai karantawa Babu Yakubu Makeri. A jiya Litinin ne hukumar lafiya ta duniya ta sanar da shawarar sake yin allurar rigakafin cutar zazzabin cizon sauro na biyu da fatan zai baiwa kasashe zaɓi bai rausa da aka tagadi don magance cutar mai saurin kisa. Jami'ar Oxford ce tare da taimakon cibiyar Serum ta ƙasar India ta samar da sabon rigakafin da aka fi sani da R21 da za a fara kaddamar da shi a wasu kasashen Afirka a farkon shekara mai zuwa. Kana sauran kasashe za su samu rigakafin zuwa ƙarshen shekarar na baɗi, a cewar shugaban WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Binciken da har yanzu ba aiwatar da tsarin da aka saba na bitar kimiyyar ba ya nuna cewa allurar rigakafi wato kashi na uku zai yi tasiri da kusan kashi 75 cikin 100, kuma za a samar da ƙarin allurar don ci gaba da bada kariya kusan shekaru biyu daidai da suka wuce. WHO ta bada shawarar yin amfani da allurar rigakafin zazzabin cizon sauro na farko a duniya mai suna RTSS wanda aka fi sani da Mosquito-Carries. Ghebreyesus yana faɗa a wani taron tattaunawa a Geneva. Birnin Kharkiv da ke gabashin Ukraine zai gina makaranta a ƙarƙashin ƙasa da za ta zama ta farko a ƙasar domin magance ko kuma kare yaran makaranta daga hare-haren bama-bamai da makamai masu linzami da Rasha ke kaiwa babu ƙaƙƙautawa, in ji magajin garin birnin. Wannan kariyan za ta ba dubban yara na birnin Kharkiv damar ci gaba da karatu a cikin aji, ko da kuwa ana fama da fuska kuma ana fuskantar barazanar makami mai linzami. Magajin garin Elho Terekov ya rubuta a sakon wato manhajin Telegram. Yayin da makarantu da dama a yankunan da ake gwabza yakin suke komawa koyarwa ta hanyar yanar gizo a Latilas lokacin yakin, birnin Kharkiv ya shirya azuzuwa a wurare daban-daban a fadin birnin kafin fara shekarar karatu ranar 1 ga watan Satumba, inda aka samarwa da yara 1,000 wurin da za su yi karatu. Kharkiv babban birnin Ukraine na biyu, yana da al'umma da suka kai miliyan 1,400,000 kafin mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine a watan Fabrairu shekarar 2022. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, a gaida Babu Makeri, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahotonmu wanda zai kai mu nahiyar Turai, inda 'yan Najeriya da ke can ke ta bayyana damuwarsu da halin da ƙasarsu ta asali ke ciki, duk ko da cewa yau shekaru wajen 63 kenan da ta samu 'yancin kai. Daga Jamus ga Ramatu Garba da cikakken rahoton.
A bana dai ba a gudanar da bikin 'yancin kan Najeriya ba a ofisoshin jakadun ƙasar da ke sassan Turai da dama, kamar yadda aka saba gudanarwa a duk shekara. Bikin da ke haɗa kan 'yan ƙasar mazauna Turai tare da nuna wa duniya al'adunta. Babu dai takamaiman bayani kan dalilan soke bikin na bana a binciken da muryar Amurka ta yi. To a can Najeriya dai bikin na bana na zuwa ne a daidai lokacin da ƴan ƙasar da dama ke kuka da matsin tattalin arziki da kuma tsadar rayuwa saboda janye tallafin man fetur da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta yi a rana ta farko ta hawansa mulki a watan Mayu da ya gabata. A Jamus dai ƴan Najeriya sun yi tsokaci kan bikin samun ƴancin tare da jan hankalin gwamnati kan wasu matsaloli da suka ce ke ci musu tuwa a ƙwarya.
Sunana Hajji Asaratu, ina kira da gwamnati dan Allah dan Annabi ta duba talakawan Arewa ta ceci Arewa. Waɗannan ƴan kidnappers da ƴan ta'addadin nan da suka addabi Arewa, they are just terrorists. Shi sa ina kira da gwamnati dan Allah ta yi wani abu a kansu. Idan gwamnati za ta iya da ce za ta je Niger ta je ta yi ambaliya da sojojin Niger, na imani waɗannan ƴan ta'adda da suke cikin daji abu ne kaman wasa za ta gama da su.
Sunana Ibrahim Ma'azzam Umar. Gaskiya fi sabilillahi ni dai a ra'ayina ina gani duk ɗan Najeriya kamata ya shiga ɗaki irin ita kuka a wannan rana. Ya nuna damuwarsa da baƙin ciki da yadda ƙasar mu take ci baya.
To shekarun 63 da samun ƴancinta daga Birtaniya, har yanzu dai wasu ƴan Najeriya na ganin Birtaniya na ci gaba da cin muriyar ƙasar ta la'akari da yadda ta zama ƙasar da ake da mafi yawan al'ummarta a Turai. A baya-bayan nan dai an yi ta dambarwa kan yadda akasarin ƙwararrun likitocin Najeriya ke tserewa zuwa Birtaniya duk da ƙarancinsa a ƙasar. Dr. Paul Onyeka ce ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar 'yan Najeriya mazauna Jamus ya ce akwai dai buƙatar aiwa tufkar hanci.
Despite the colonization, they need professional.
Yace baya ga cewa ƙasar ce ta yi wa Najeriya mulkin mallaka, tana da buƙatar waɗannan likitocin sosai. Shi ya sa take jan hankalinsu ta hanyar ba su kulawa da tsaro, saboda a Najeriya babu tsaro. Likita ba shi da tabbas kan tsaron ransa. Da zarar ya sa ƙafa ya bar gida, rayuwarsa na cikin haɗari.
Your life is already in danger.
Duk da waɗannan matsalolin, akwai 'yan Najeriya mazauna Turan da ke da yaƙinin cewa al'amura za su inganta ganin tarin basirar da ke tattare da 'yan ƙasar. Ruth King na ɗaya daga cikin masu wannan fatan.
You know, we are not talking about
ta ce Najeriya ƙasa ce mai abubuwa na ban sha'awa, kama daga basirar ƙwallon ƙafa ga marubuta. Muna da arziki da masu ilimi da fasahar da ke jan hankalin duniya. Ina yi wa al'ummarta barka da bikin cika shekaru 63 da samun ƴanci.
Sunana Bishara Shetima Kubri, ina so in yi wa ƙasata addu'an Allah ya ba mu zaman lafiya da kuma ci gaba mai ɗorewa.
Najeriya dai ita ce ƙasa mafi yawan jama'a a nahiyar Afirka, kuma duk da arzikin da Allah ya huwace mata, jama'arta da dama na fama da talauci. Za mu ta garba baba. Muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.
To a gaida Ramatu, yanzu kuma ga Baba Makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Litinin, babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Libya da ta dare gida biyu ya yi kira ga samar da tsarin haɗin kai da zai kai ga sake gina birnin da ke gaɓar teku da ya fuskanci mummunan ambaliya a watan da ya gabata. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Libya, Abdullahi Bitley, ya faɗa a wata sanarwa cewa ana buƙatar irin wannan tsari yayin tattaunawar bai ɗaya da shirye-shiryen gogayya tsakanin shugabannin Libya da hukumomi akan sake gina birnin Derna da ke gaɓar teku da wasu wurare da ambaliya ta shafa. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ambaliya sakamakon mahaukaciyar guguwar Daniel a tekun Mediterranean ta afkawa Libya a watan jiya. Ambaliyar ta yi sanadin batsewar wasu madatsun ruwa guda biyu a wajen Derna a ranar 11 ga watan Satumba, lamarin da ya haddasa tarin ruwa mai yawa da ya share gidajen mutane zuwa cikin teku, kana ya lalata kashi ɗaya cikin uku na gidaje da kuma gine-ginen more wato abubuwan more rayuwa a cewar ofishin shirya ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya. Jami'an gwamnati da hukumomi sun ba da kiyasin mutanen da suka mutu daga 4,000 zuwa 11,000. Gawarwakin mutane da dama da bala'in ya hallaka ko suna karkashin wato buraguzai ko kuma sun makale a cikin tekun Mediterranean a cewar kungiyoyin da suke neman gawarwakin. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya tabbatar da kudirin da ya bada umarnin kafa rundunar haɗaka ta ƙasa da ƙasa a ƙasar Haiti a ƙarƙashin jagorancin ƙasar Kenya domin yaƙi da ayyukan ƙungiyoyi masu tada hankali da ke ƙara yawa da kuma suka sha ƙarfin 'yan sanda. Ƙasar Haiti ta fara buƙatar wannan taimakon ne tun cikin shekarar 2022, amma Amurka da Majalisar Dinkin Duniya babu wanda ya amsa wannan buƙatar. Kanan yunkurin Amurka ne neman Canada ta bada wannan taimako bai yi nasara ba. A cikin watan Yuli ne dai kasar Kenya ta nuna aniyar kafa wannan wato runduna ta haɗaka ta ƙasa da ƙasa, amma Amurka kuma ta gabatar da wannan kudirin ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya wanda shi kuma ya bada umarnin kafa rundunar. Kana a jiya Litinin ne kwamitin ya tabbatar da kudirin da amincewar mambobi 13, kana wasu biyu da suka hada da China da Russia ba su halarci zaman ba. A ƙarshe, a jiya Litinin shugaban kasar Misra Abdel Fattah al-Sisi ya tabbatar da aniyarsa ta sake neman takara a karo na uku a zaben da kasar za ta yi a watan Disamba, yayin da jam'iyyun adawa ke kokawa cewa mutanen da ke goyon bayan sauran 'yan takara suna fuskantar matsala. Kamar yadda ya amsa kiran al'ummar Misra a baya, ya ce yau ma ya sake kiran wato zai sake amsa kiran su, inji al-Sisi. Yana faɗa wani jawabinsa don rufe wani taron wuni uku da aka gudanar akan tallatar da manufofin gwamnatinsa a wani sabon birni wanda aka gina a wajen birnin Al-Kahira. Ana sa ran al-Sisi, tsohon babban hafsan sojan kasar wanda yake mulkin kasar tun shekarar 2014, zai sake shiga takara kuma ya samu sabon wa'adi na shekaru wato wa'adi na uku bayan yiwa kundin tsarin mulkin kasar gyaran fuska shekaru hudu da suka gabata domin ba shi damar ci gaba da mulki a kasar har shekarun 2030. A cikin 'yan makonnin nan dai magoya bayansa sun kaddamar da wani gangami a kan manyan alluna da sakonnin jama'a, suna kira da ya tsaya takara a zaben ranar 10-12 ga watan Disamba, yayin da babban jam'iyyar adawa a Misra ta ce tana fuskantar matsin lamba.
Sai da Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan.
Dan kasata Najeriya da ke nake kwatance ashe. Ke nake ta kishi ashe. Wannan iyalin ya da ke ba. Wannan iyalin ban ce da ke ba. Wai me ake nufi kasar mu ba kamar sandi na ce. Wai me kuke nufi ban so ne kasa ta tauma ce. Manyan kasar ga Najeriya ku zo kar tauma ce. Muna gani muna ji mutane kasar mu tauma ce. Abun takaici wai yo kasar tauma ce. Yan kasa ta Najeriya na zo da tambaya menene yasa muke fice a duniya gaskiya ko kokariya nace kaje kanka zaka tambaya
wannan haka yake yanzu kuma ga Muhammad Ibrahim Kwari da shiri na gaba
dan kasa da hukuma
fitina barki ta gaba da fita Allah wa daren mai tadota da waɗanda suke da jawota hakanan da waɗanda ka kawota Allah ka gare mu da tashinka.
Pastore assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari.
zan gabatar
babbar damuwar mu da muke cikin sana'ar fake drugs da ake fama da shi to wanda duk da lafiya zaka ga ba wai gayyata ciwon ne ba ciwon ne ya same shi to bai kamata a ce an bashi magani na jabu ba
kullun masu aikata laifi sun fito da sabuwar hanya to idan ku ana so a dakile wayannan abubuwa sai an daina amfani da tsofaffin dabaru da ake na dakilewa na baya
babban abin da yake damun kowa shine yanzu mu isar da sako ga al'umma ya zama da basu ma fara ta'amuli da wannan miyagun don yafi sauki
yau shirin na dauke ne da tsokaci akan alakar ta'amuli da miyagun kwayoyi da sauran ababen sanya maye da kuma rashin tsaro a cikin al'umma
duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da watan sunta za su yi sha'awa su ziyar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta
madalla masarare masana da sauran kwararru a fannin tsaro sun dade suna fashin baki akan alakar da ke tsakanin ta'amuli da miyagun ababen da ke sanya bil adama maye da kuma aikata miyagun ayyuka ko kuma kalubalen tsaro a tsakanin al'umma kamar sauran kasashen duniya yawaitar amfani da ababen sanya maye na da alaka da yawan alkalmin ayyukan bata gari da ke tada hankulan mutane a sassan Najeriya kamar yadda masana suka yi nuni samar da sabuwar kasuwa ta hada-hadar cinikayyar magunguna zalla a Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya wanda aka fara aikin ta tun fiye da shekaru 15 da suka shude na cikin matakan dakile matsalar shaye-shaye a tsakanin matasan arewacin na Najeriya Malam Dahiru Matazu jigo ne a cikin reshen jihar Kano na kungiyar masu sayar da magunguna ta Najeriya
idan ka kalli harkar shaye-shaye wani abu ne da ya damu al'umman mu gaba daya to amma shi asalin magani ba a yi shi dan shaye-shaye ba wato means din maganin da kaga an yi shi ne dan wani maganin to amma mutane ke abusing nashi hakika akwai wasu magungunan da suke control ne ma'ana dole ana bukata a sanya su kai tsaye ake tasarrufin tafiyar su daga inda aka sawo su zuwa inda za su tsaya zuwa ga hawan da end user ma'ana wanda zai amfani da su sannan kuma akwai tsari na a waye ma ya cancanci ya rike wannan abu kuma waye ya cancanci ya ba da magani ga mara lafiya wannan abu to duba da zaman da muke kaman a open drug market wannan ya sa abubuwan duk suka fantsama to amma alhamdulillahi yanzu ita gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwa gwamnatin jihohi an approving Kano da Lagos da Onitsha wanda su ne main wuraren da ake sayar da magani a matsayin tsari to yanzu ita kasuwar Kano already an yi wata kasuwa da ake cewa CWC wadda ita ce coordinated wholesale center a lokacin waccan tsohuwar gwamnati ta mai girma Muhammadu Buhari ministan lafiya ya zo ya yi commissioner wannan kasuwar mutane sun fi kallon shaye-shaye mu kuma a wajen da muke wannan sana'ar shaye-shaye muna kallon dakile shi abu ne mai sauki matukar aka dawo wannan sabuwar kasuwar domin gurin akwai security agencies da aka kawo akwai police akwai NAFDAC akwai PCN akwai kuma NDLA da za a ba su office din su ma yanzu haka sannan kuma akwai internal security wanda za su rika kula da wannan abu to dama babbar damuwar mu da muke cikin sana'ar fake drugs da ake fama da shi me fake drugs yanzu kaga duk wanda bai lafiya
magunguna
mara kyau najabu to wanda duk bai lafiya zaka ga ba wai gayyata ciwon ne ba ciwon ne ya same shi kaga zai dauki kudin shi je bada a sai mai magani to bai kamata a ce an bashi magani najabu ba to illar dake cikin bada magani najabu illa ta farko mutum zai waste resources din shi ma'ana zai bannata kudin shi a banza sannan zai tsawaita mai ciwon sa sannan kuma zai sha poison guba sannan kuma zai zo ya samu rashin jituwa ba to rashin yadda tsakanin mara lafiya da likita sannan shi kuma likita za a sa mai damuwa me damuwa ya ga ya baka maganin da yana zaton wannan cutar wannan maganin shi zai magananta da ikon Allah to kuma ka dawo ka ce baka warke ba to zai ji ya damu shin wannan cutar ko ba ita bace ba
sai dai a cewar detective Awal Baladirmin iya da ke zaman guda cikin masu fashin baki akan lamuran tsaro a Najeriya akwai bukatar lalubo sabbin dabarun gano masu aikata miyagun laifuka a cikin
al'umma a kullun akwai abin da ake cewa crime statistics wato kididdige na laifi kullun sai sabon laifi ya faru kullun masu aikata laifi sai sun fito da sabuwar hanya yanda za su yinga yin abubuwan su ba tare da sun samu matsala daga wajen cikas ko wajen hukuma ko mutanen gari ba to idan ku ana so a dakile wayannan abubuwan sai an daina amfani da tsofaffin dabaru da ake na dakilewa na baya an koma amfani da sababbin dabaru na zamani wayanda ake bincike a gano cewa wai hanyoyin nan da suke bi wani iri suke bi da wani mataki suke bi su waye suke shigo da magungunan nan in an ɗebi magungunan nan na ake kai su su waye suke daure musu gindi da su waye ake hada baki ana yi wa harkar manakisa makarkashiya ka san matsala abin da yake faruwa shine duk lokacin da aka ce mutane sun maida harkar kasuwanci to kullun kokari za su duk kokarin ka da kake na dakilewa su kuma suna kokari su shawo kanka ko dai ta sama ko kuma ta kasa ko ta tsakiya kowanne akwai hanyar da ake bi ake dakile shi
to waɗannan matakai dabaru da ka faɗa wace da alhakin daukar su misali
wato
al'umma ne ko gwamnati
a gaskiya dai mafi kashi 70 ciki al'umma ne gwamnati kashi 30 take iya yi na farko kenan su al'umma abinda suke iya yi ko da yaushe abinda ake cewa human security da community security jama'a ne suke bawa kansu da kansu na farko human security shine ya zan yin tsare kaina da duk wani abin da zai shafe ni sai na zama mutumin kirki na zama waye sannan zan iya zuwa in fada sannan jama'a su ji ko irin fina-finan nan da ake yi wanda a daina yin fina-finai na soyayya ko wani fina-finai a dinga yin irin wayannan fina-finan wanda su suna kallon fina-finai yanzu ka zo ka samu dan daba ko mai kwacen waya ko wani abu da ka faɗi sunan wani dan wasan Hausa ko wani alamun sa za ga ya san shi amma idan ka zo ka dauko wani shahararren malami wanda yake da fikira da basira akan wannan abu za ga ma bai san shi ba
gaba cikin shirin za mu ji abinda hukumar NGLEA mai yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi a Najeriya ke yi game da wannan al'amari
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu babu tiraraita da rashin aiki da galabaita koyawan banza ko sata a kasa duka kamba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya dan kauye ya shiga alkarya
masu ware kwamandan hukumar NGLEA a Kano mai yaƙi da ayyukan sha da fataucin ababen sanya maye a Najeriya Alhaji Ahmad Idris ya ce matakan faɗakarwa da wayar da kai a matsayin rigakafi na daga cikin manyan ayyukan da jami'an hukumar suka sanya a gaba
akwai ƙungiyoyi da dama masu zaman kansu sannan kuma akwai waɗanda su kuma ƙungiyoyi ne kamar na makarantu waɗanda duka muna halaka kyakkyawa tare da su wasu a wasu lokutan su ne suka shirya bita ko gangami suka gayyace mu muka je mu a wasu lokuta kuma mu da kanmu mukan fahimci cewa akwai irin wannan damuwa a waje kaza da waje kaza to mu mukan shirya idan misali a makaranta ce wanda muke ganin cewa akwai wannan damuwa muka rubuta wa hukumar makarantar cewa muna da bukatar da mu zo mu yi wannan taro na wayar da kai sai su kan ba mu zarafin haka a wasu lokuta kuma unguwanni ne ko tashar motoci haka kaga irin waɗannan hukumomi na ƙasashen waje musamman a ce UNODC din iya ce maka ita ce kusan babban abokin harkar mu ko aikin mu abubuwa da dama da suka shirya banda a horar da mu da suke ta bin wannan hanyoyi da za mu yi mu isar da sakonni akwai abubuwa da dama da kuma ya kasance sukan ba mu takardu da sauransu kasidu wanda za mu iya zuwa mu je mu gabatar a irin waɗannan wurare akwai lokutan da kuma su da kansu ma suke shirya irin waɗannan zaurika da za a haɗu a yi wannan irin tarurruka na wayar da kan jama'a da su ɗauki nauyin irin wannan shirye-shirye banda su akwai European Union su ma suna taimakawa kwarai da gaske wajen musamman isar da irin waɗannan sakonni na wayar da kai wanda a tunanin shi ne duk mutumin da Allah Ubangiji ya taimake shi ya fahimci illa abu kusa a magance abun ma don babban abun isar da sako ga al'umma ya zama da ba su ma fara ta'amali da wannan miyagun ƙwayoyin don ya fi sauki wajen kare shi idan har Allah Ubangiji ya taimake mu sakonnin da ake idawa wa al'umma da iyaye ya zama na yayin alfanu wajen hana mutane fara ta'amali da miyagun ƙwayoyi to insha Allah za a ga kafin a ankara tsari na rigakafi da rufe an ce ya fi magani
to Allah ya kyauta masu ware da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za
a to a gaishe ka yanzu kuma ga Suleiman Barma da sharhin jaridun Niger.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta rawaito cewa Jamhuriyar Niger ta amincewa ta yanda Algeria ta yi a baya don shiga tsakani a rikicin da ya sarke a kasar. Gwamnatin Algeria ce ta ba da wannan sanarwa a jiya Litinin 2 ga watan Oktoba bayan da ma'aikatar harkokin wajen Niger ta aike da wasikar yin na'amda wannan ta yi. Jaridar ta ce tuni shugaban Algeria Abdelmadjid Tebboune ya umarci ministansa Ahmed Attaf ya gaggauta zuwa birnin Yamai domin tsara daftarin da za a amfani da shi wajen tantaunawa da dukkan bangarorin da ke da hannu a wannan rikici. Jaridar Le Sahel na cewa ministan kasuwanci ya ziyarci wasu manyan shagunan sayar da kayan abinci da kasuwar katako da ke birnin Yamai da nufin tantance gaskiyar lamari bayan da labarin hauhawar farashin shinkafa ya karaɗe kafafen sada zumunta. Idan a wasu wurare an fara fuskantar karancin kayan sayarwa musamman shinkafa, a wasu wuraren kuwa har yanzu akwai ta a wadace irin ta masu karamin karfi da wacce ainihi tsadaddiya ce, yayin da a kasuwar katako aka tarar da hatsi da dawa da masara a wadace akan farashi mai rahusa kasancewar ana lokacin kaka. Jaridar ta ce ministan ya yi kiran al'umma ta kwantar da hankali domin gwamnati ta dauki matakin janye kudaden harajin cimaka don ba da damar shigo da su a sauƙaƙe a kuma same su da rangwame a kasuwanni. Jaridar Le Horizon ta ce a karon farko tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli an ji muryar shugaba Muhammad Bazoum wacce a bisa ga dukkan alamu hira ce da suka yi a waya da wani mutuninsa wacce a yayinta ya sanar cewa lafiyarsa kalau har ma ya jaddada matsayinsa na wanda ke tunanin gaskiya za ta yi halinta. Jaridar ta ce daga ranar 26 ga watan Yuli kawo yau sau biyu shugaba Muhammad Bazoum ya samu ziyara wadda shugaban Chadi Muhammad Idris Debi ya kai masa da wacce tawagar jami'an ECOWAS ta kai masa a karkashin shugabancin Janar Abdusalam Abubakar sai kuma likitansa da ke duba shi lokaci zuwa lokaci a yayin da rashin wutar lantarki da rashin samun kayan danyen da ya kamata a kai masa akai-akai ke zama matsala. Korafin da wani jigon sojojin da suka yi juyin mulki ya ce ba shi da tushe a cewar Le Horizon. Sai Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice.
Ta Ibrahim a takaice a jiya Litinin ne hukumar lafiya ta WHO ta sanar da shawarwarin sake yin allurar rigakafin cutar zazzabin cizon sauro na biyu da fatan za a baiwa kasashe zabi mai rausa da aka tanadi don magance cutar mai saurin kisa. Birnin Kharkiv da ke gabashin kasar Ukraine zai gina wata makarantar karkashin kasa da za ta zama ta farko a kasar domin kare yaran makaranta daga hare-haren bama-bamai da makamai masu linzami da Rasha ke kaiwa babu kakkautawa, inji magajin garin. Wannan kariya za ta bai wa dubban yara a birnin Kharkiv damar ci gaba da karatu a cikin aji ko da kuwa a lokacin da ake fuskantar barazanar makami mai linzami. Magajin garin Ilor Terekov ya rubuta a sakon manhajar Telegram. A jiya Litinin babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a ƙasar Libya da ta dare gida biyu ya kira ga samar da tsarin haɗin kai da zai kai ga sake gina birnin da ke gaɓar teku da ya fuskanci mummunan ambaliya a watan da ya gabata. Wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a Libya Abdullahi Batli ya faɗa a wata sanarwa ana buƙatar irin wannan tsarin yayin tattaunawar bai ɗaya da shirye-shiryen gogayya tsakanin shugabannin Libya da hukumomi akan sake gina birnin Darna da ke gaɓar teku da wasu wurare da ambaliyar ta shafa. Kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da ƙudurin da ya bada umarnin kafa rundunar haɗaka ta ƙasa da ƙasa a kasar Haiti a karkashin jagorancin kasar Kenya domin yaki da ayyukan kungiyoyi masu tada hankali da ke kara yin yawa a kasar da suka fi karfin 'yan sanda.
To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin hantsi sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za a ji su abokan aikin mu dauke da wannan sabon shirin yanzu a madadin Baba Yaku Makeri wanda ya taya ni gabatarwa sai producer mu Salamon Abu da ma engineer mu na yanzu Jona ni Ibrahim Kalmuci Garba ke muku fata alheri wassalam.